Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 sai kuma 60. Kuna kuma ya sauraron mu a kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Sai kuma tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niyas a Jamhuriyar Niger ko VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya sauraron mu a Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce da Ladan Ibrahim Ayawa daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Juma'a 16 ga watan Maris shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jihar Alhamis ya sake sabunta kudurinsa na samar da zaman lafiya a ƙasar Sudan ta Kudu. Gwamnatin Amurka ta bi sahun sauran ƙasashen duniya wurin yin Allah wadare da harin da ƙasar Rasha ta kai da wani sinadari mai guba a Birtaniya. Wata gada da ake bi da kafa wanda aka kammala ginawa da kwana ɗaya a Miami da ke jihar Florida a nan Amurka ta rufta jiya Alhamis kuma ta murƙushe motoci.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin jihar Borno ta kafa kwamitin sa ido kan ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu. Muna da rahoto bayan labarai. Za mu kuma waiwayi masu halartar taron ƙolin harkokin mata da ake gudanarwa a sharkuta Majalisar Ɗinkin Duniya ta birnin New York. Sai kuma abin da wakilan al'ummar Madagali ke cewa dangane da ziyarar gani da ido da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ke yi a arewacin ƙasar.
Shugaban ƙasa kamar yadda ya ɗauki tsawani ya je da ya gan abin da yake faruwa. Ya zo ƙasar Madagali, ya taka ƙasar Madagali, ya gan abin da al'ummar Madagali suke ciki. Duk inda wannan damuwa yake a kasuwan yana zuwa yana ziyarci ƙasar, gaskiya yanzu kam ya kai ya ziyarci Madagali.
Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a, wannan shirin Juma'a Ali za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Asare, assalamu alaikum. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jihar Alhamis ya sake sabunta kudurinsa na samar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu har na wani tsawon shekara guda tare da barazanar sawa ƙasar takunkumi game da makamai muddin dai aka ci gaba da faɗa. Kudurin wanda Amurka ce ta aike da shi wajen taron ya bayyana cewa kwamitin na duba yiwuwar ɗaukar dukkan matakan da suka dace a kan duk wasu masu ƙoƙarin kawo wa zaman lafiya da tsaro cikas a ƙasar ta Sudan ta Kudu. Ta ce tana ganin dakatar da sayar da makamai da shiga da su cikin ƙasar zai durƙusar da sassan biyu masu faɗa da juna. A cikin shekarar 2011 ne dai ƙasar ta Sudan ta samu yanci daga ƙasar Sudan. Amma kuma tun daga wannan lokacin yakin basa sai barke tsakanin sassa biyu, wato tsakanin bangaren shugaban ƙasar Salva Kiir da mataimakin shugaban ƙasar Riek Machar. Ko a cikin watan Disamba an sa hannu akan samar da zaman lafiya amma hakan bai yi nasara ba. Yanzu haka dai ƙasar tana fama da matsanancin rashin abinci domin an kiyasta cewa mutane da suka kai miliyan 4 sun bar ƙasar da yaƙi da talauci don tsananin yunwa da ya addabe su. Wannan yasa ƙasar ta zama ƙasar da ke kan gaba a duk faɗin duniya da 'yan gudun hijiranta suka fi kowa zama cikin matsanancin damuwa. Ƙasashen gwamnatin Amurka ta bi sauran ƙasashen duniya wurin yin Allah wadare da harin da ƙasar Rasha ta kai da sinadari mai guba a Birtaniya ga wani tsohon mai leƙen asiri. Haka kuma wannan ne karo na farko da Amurka ta kakaba takunkumi ga ƙasar ta Rasha akan zargin da ake yi mata game da kutsan harkokin zaben Amurka. Da manema labarai suka tambayi shugaba Donald Trump game da guban da aka sama wani tsohon mai leƙen asiri a Salisbury, sai ya ce ga bisa dukkan alamu ƙasar Rasha ce ta aikata wannan aika-aikan. Kana ya bayyana wannan yunkurin kisa na wannan tsohon mai leƙen asiri a matsayin babban abin bakin ciki. Ya ce Amurka ta ɗauki wannan batu da muhimmanci kamar yadda sauran ƙasashen duniya suka yi. Sai dai da farko shugaba Trump ya yi ɗari-ɗari wajen sukar shugaba Putin ko kuma ɗaukar mataki mai tsanani game da wannan batu. Da farko dai shugaba Trump ya faɗa ya nanata cewa ba kowane alaƙa tsakanin tawagar kwamitin yaƙin neman zaɓensa da ƙasar ta Rasha, don haka bincike ma da Amurka ke yi akan wannan zargi ba komai ba ne illa bita da ƙulli. A jiya ne dai Amurka ta bi sauran ƙasashe kamar su Birtaniya, Faransa, Germany na goya wa Birtaniya baya akan cewa Rasha ce ke da alhakin harin sinadarin mai guba da ga tsohon mai leƙen asirin. Haka kuma a wuri ɗaya shugabannin ƙasashen Birtaniya, Faransa, Germany da Amurka gaba ɗayansu sun yi tur da guban da ƙasar Rasha ta sama wani tsohon mai leƙen asiri ɗan ƙasar Rasha da ke zaune a Birtaniya. Shugabannin sun kira wannan babban laifi ne amfani da wannan sinadari mai guba kasar Turai domin koraban da ayi amfani da irinsa tun lokacin yakin duniya na biyu. A cikin wata sanarwa haɗin gwiwa da suka fitar jiya Alhamis, Prime Minister Britannia Theresa May, shugaba Emmanuel Macron na Faransa, Angela Merkel da shugaba Donald Trump sun ce ba wani bayani da kasar Turai za ta yi da zai zama karɓaɓɓe cewa ba ita ce ta aikata wannan danyen aiki ba. Suka ce muna kira ga kasar ta Rasha da ta amsa duk wata tambayar da aka yi mata da ke nasaba da wannan harin, sai dai Rasha ta musunta wannan zargin. Ana sa ran Prime Minister Britannia May nan ba da jimawa ba ta bayyana matakai da Britannia za ta dauka akan Rasha game da wannan, wanda ya hada da koran jami'an jakadancin Rasha har su 23. Wannan shine abinda aka jima da gani irinsa tun a shekara 1971 lokacin yakin cacan baki. Sai dai ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce haka ita ma Moscow za ta kori jami'an jakadancin Birtaniya a kasar nan ba da jimawa ba domin ramuwar gayya. Lavrov ya bayyana wannan matakin da mai ta dauka a matsayin shirme. Ya ce ta yi haka ne da niyyar dauke hankalin kasar ta Birtaniya da ke fama da matsalar fita cikin kungiyar tarayyar Turai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Amurka ta buƙaci sauran ƙasashen duniya da kar su ga laifin kowa sai na ƙasar Syria, Russia da Iran akan mummunar ta'asar da aka taɓa yi wa bani Adama, in ji wani babban jami'inta. Mai boye shugaban ƙasar Amurka shawara a harkokin tsaro HR McMaster shi ne ba da wannan sanarwa a wajen wani taron da aka yi a wurin ad na kayan tarihi a nan Washington lokacin tuna shekaru 7 da fara yakin Syria. Mark Master ya ce gwamnatin Assad ta kashe mutane ba ƙaƙƙautawa, ta tursasa musu, ta azabtar da su ta hanyar yunwa, ta yi musu fyaɗe, kana ta yi amfani da makami mai guba duka ga mutanen nata. Ya ce ta kai hari a asibitoci, makarantu, kuma da yawan 'yan ƙasar Syria an tsare su, wasu ma sun ɓacewa suka yi ɓat ba a gansu ba, kuma har yanzu babu ɗuriyarsu. Mark Master, wanda yake shine babban mai baiwa shugaba Trump shawara a harkokin tsaro, ya soki lamirin Russia da Iran na baiwa Assad dukkan goyon bayan da yake bukata, ya ce don haka su ma kamata ya tuhume su. Ya ce wajibi ne ga sauran kasashe su fito su ɗauki mataki mai ƙarfin gaske, ba wai kawai suka ta fatan baki kawai ba. Ya ce kamata ya hukunta Assad akan wannan laifi shi da masu mara masa baya. Wata gada da ake bi da kafa wadda aka kammala ginawa da kwana ɗaya a Miami da ke jiha Florida a nan Amurka ta rufta jiya Alhamis kuma ta murƙushe motoci. Jami'an 'yan sanda sun ce tuni ake ta gudanar da ayyukan ceto a wannan wurin da ke tsakanin babban harabar jami'an ƙasa da ƙasa da ke Florida da kuma wurin kwanan ɗalibanta. Motoci masu ɗaukan kaya masu nauyi da tono ƙurakusai da ma karnukan 'yan sanda suna cikin sahun abubuwan da ake amfani da su wajen wannan aikin ceton. Shugaban hukumar kashe gobara da ke Miami, Dave Downey, ya ce an samu gawarwakin mutane hudu da gadar ta danne, kana an kai wasu mutane takwas asibiti.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin mu bude taskar hotonin namu a jihar Barnan, Najeriya, inda gwamnan jihar Kashim Shatima ya sanar da kafa wani kwamiti da zai sa ido kan harkokin kungiyoyi masu zaman kansu da suke gudanar da ayyuka a jihar biyo bayan tashe-tashen hankalin kungiyar Boko Haram. Wakilin mu Haruna Dauda Biyu na dauke da ƙarin bayani.
Wannan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake bude daro da masu ruwa da tsaki kan harkokin tsaro a jihar Borno wanda suka hada da rundunar sojan kasar da na 'yan sanda da na 'yan sandan farin kaya da dukkanin sauran jami'an tsaro da ke aiki a jihar Borno, wanda ya ce wannan mataki ya zama dole don tabbatar da cewa an sa ido kan yadda waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu ke aiki a wannan jiha. Kuma wannan za a iya cewa shi ne karo na farko da gwamnatin ta baiwa 'yan jaridu dama wajen shiga wajen bude irin wannan taro, inda gwamnan ya yi takaitacciyar wannan jawabi. Sannan daga bisani dukkanin waɗannan masu ruwa tsaki kan harkokin tsaro tare da gwamnatin jihar suka ci gaba da gudanar da taron nasu cikin sirri. Gwamnan ya ce zaratan jami'an tsaronmu na kan gaba wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram, kuma yanzu haka sun riga da sun ci ƙarfinsu, wanda kuma yanzu haka shirye-shirye ne kawai suke yi wanda baya hana mutuwa. Ya ce na kafa wani kwamiti mai ƙarfin gaske wanda zai bincike yadda waɗannan ƙungiyoyi suke gudanar da ayyukansu da ma wuraren da suke gudanar da ayyukan nasu da hanyoyin samun kuɗaɗensu da bayanai kan ma'aikatansu, kai da ma samun tabbacin cewa ko daga ƙasa rajista da gwamnatin tarayya da manajin hohi da zai ba su damar yin ayyukan nasu kamar yadda doka ta tsara.
In addition, the committee will also determine the relevance and quality of the NGOs vis-a-vis the needs and requirements of those that serve.
Ice wannan committee zai kuma duba waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu ko ma ana buƙatar su a wannan jihar ko kuma akasin haka musamman ma ga taimakon da suke cewa suna baiwa ƴan gudun hijira. Ice committee zai kuma duba yadda suke gudanar da ayyukan nasu ko sun zo wannan jihar ne don amfani da damar matsalar rashin tsaro wajen abin da za su samu ko kuma daga sai suke wajen taimakawa al'ummar mu da wannan rikici ya daɗe ta. Waɗannan su ne abin da committee za su sa ido a kai.
Another important subject I wish to bring to the attention of the council is the increasing cases of drug abuse, especially amongst our youth.
Yace wani batu kuma mai muhimmanci da take so tabo a nan shine batun karuwa da ta'ammali da miyagun kwayoyi da take karuwa a wannan jiha musamman ma tsakakanin matasan mu wanda kuma zai iya haifar da munanan matsaloli nan gaba dan wannan abin damuwa ne kwarai da gaske. Dan haka koyi bukatar tattauna wannan batu dan mu samu mafita game da wannan matsala da zamu iya fadawa na ta'ammali da miyagun kwayoyi da waɗannan matasa ke yi. A cewar gwamnati kan Shatiman Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To daga jihar Borno kuma sai jihar Adamawan Najeriya, inda al'ummomin Madagali da Goza suka buƙaci shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya ziyarci yankin domin ganewa idansa halin ƙunci da suke ciki sakamakon awan gaba da mata da ƙananan yara da ƙungiyar Boko Haram ta yi. A cikin hirarsu da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz, ɗan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar mazaɓin Adamu Kamale, ya ce kawo yanzu akwai matansu da kuma ɗaruruwan ƙananan yara da ƙungiyar Boko Haram ta sace da hukumomi ba sa ma maganar su balle ma kai ziyarar gani da ido.
Ziyarar shugaban ƙasa zuwa Dapchi bisa ga abin da ya faru da ƴaƴanmu a Dapchi gaskiya ya faranta mana zuciya. Kuma ya nuna shugaban ƙasa President Muhammadu Buhari shugaba ne wanda yake da mutane a zuciya, yana so Najeriya kuma yana so dukkan ƴan arewa. Ta shugaban ƙasa kamar yadda ya duki tsawani ya je da ya gan abin da yake faruwa, ya zo ƙasar Madagali ya taka ƙasar Madagali ya gan abin da al'ummar Madagali suke ciki. Domin mata mu da yara mu diyawa suna hannu Boko Haram suna cikin daji a tambisa kusa da Madagali. Idan shugaban ƙasa yanzu zai ba mu kwarjini, zai ba mu karfi, zai share mana hawaye, yanda ya ɗauko wannan tafiyan duk inda wannan damuwa yake a ƙasunan yana zuwa yana ziyarci ƙasan, gaskiya yanzu kam ya kai ya ziyarci Madagali.
Kaman ku a majalisa kun taɓa tada wannan batu ga shi shugaban ƙasa dangane da sauran da suke hannu, kuma mai kuke buƙata a yi?
Abun nauyi a ciki ko abun damu a cikin wannan al'amarin duka shi ne a gefen Madagali, idan matan in Boko Haram su ɗibe matan da yara ba a iya report ma ko a gidan jaridu. So yawanci kame-kame da matan da ake ɗiba a ƙasar Madagali ba a yi report ba ma Najeriya su san me yake faruwa ba. Fitar mana da ƴaƴanmu, in ya faruwa a Yobe, yana faruwa a Chibok, yana faruwa a Madagali, zai ya faru kowa ina. Abun ba daɗi, mun da muke ɗaɗanawa yanayin mana zafi. Ya fita ya biyo wannan kauyuka inda local government da ake idiba mutane nan, kamar yadda nake gaya maka nan, reporting na Madagali, reporting na su Gwaza da shauran nan kullum yana faruwa. Kuma yawancinsu za mu samu gawakinsu a daji, waɗansu su za su kuce su fita, waɗansu su har yanzu suna hannu.
Adamu Kamale a hirarsu da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz. Ranar Litinin aka buɗe taron ƙoli kan harkokin mata a shelkutan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York, taro mafi girma kan harkokin mata da ke haɗa kan masu ruwa da tsaki daga duk faɗin duniya. Reverend Joseph Hayeb na ɗaya daga cikin wakilan Najeriya da ke halartar taron, ga kuma bayanin da ya yi mani a hirarmu da shi.
Wannan taro ne na mata gabaki ɗaya a ko'ina a faɗin duniya, musamman ƙasashen da suke taraya da Majalisar Ɗinkin Duniya. An zo ne mata domin su lura da hanyoyin da za ta taimaka mata da suke ƙauyuka, musamman mata da ƙananan 'yan mata. Ɗaya daga cikin kasidan da kuma tattaunawa da muka yi jiya shi ne yadda za a hana yara ƙanana yin aure tun ba su riga sun kai matsayin yin aure ba.
To kasancewa wannan taro ne na mata, me ya kawo ku ku da ba mata ba?
Dalilin da ya sa na kasance a matsayin na namiji a wannan taro, na farko abin da ya shafi mata da ƙananan 'yan mata, so da dama idan mata ne suke faɗi mutane ba su da kishin muhimmanci, amma idan namiji yana faɗi game da wata abubuwa to jama'a za su gane. Na biyu kuma a matsayin shugaban addini, dama so da dama toye hakkin mata akan fake da addini ne ko kuma al'ada a yi shi. To idan shugabannin addini suna cika waɗanda suke karfafa jama'a domin a kare mutuncin mata, musamman yara ƙananan mata a ƙauyuka, to jama'a za su gane domin in ma ka amfani da addini ne sosai mu amfani da addini mu bayyana maka addini bai faɗa abin da kake ba kuma addini yace abin da ake din nan ba daidai ba kamata a ba mata zarafi a kuma taimaka musu domin su zama iyaye na kware su taimaka wajen raino yaya su ma su zama mutane na gari nan gaba taron ne na mata amma an gaice ne musamman domin a gida muna aiki a kauyuka da jama'a wajen karfafa karamin yan mata kar a sa su je aure da sauri da biyu kuma a ba su kyakkyawan ilimi a kuma taimaka musu domin rayuwarsu ya zama da kyau domin yayin da sun kai sun balaga sun je aure su zama iyaye na kware mun lura idan karamiya ne ta je aure tun ba ta riga ta samu karfiwa to tana da damuwa da yawa na farko akwai na lafiyar jikinta ta shiga haihuwa na biyu ta karamiya ne ce ta haifi yaro ba ta riga ta san ciwon kanta ba kuma ciwon yaronta to idan ba ta samu wannan kimimin tarbiya mai kyau ba ta haifi yaro ita ma kanta da yaron za su shiga wahala in kuma ba ta da tattalin arziki mai kyau ita da yaron za su shiga wahala to mun lura a kauyuka da kuma wurare daban-daban a duniya kananan yan mata da sun shiga aure tun lokacin shekarunsu bai kai ba maimakon su zama dalilin taimako sai su zama dalilin wahala ga wahalan kansu na rashin lafiya ga wahalan yayan da suke haifa domin su ma ba su da wayan da za su tallafa yayan.
Reverend Joseph Hayeb, ɗaya daga cikin wakilan Najeriya da ke halartar taron koli kan harkokin mata a shirkutan Majalisar Ɗinkin Duniya ta birnin New York. Za ku ji ƙarin bayani kan wannan taron a shirin domin iyali nan gaba. Sai ku kasance tare da mu. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa ƙarfe 1:17 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan, wanda zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Na lafiya Hajiya.
To likita, yau za mu fara da tambayar Yusufu Yashau.
To
yace wai me ke sa wasu mutane wai sai kaga koransu sun yi rami ya ta musu ciwo da zogi har ma wai ruwa ta kai ga wasu ma sai an cire hakorin.
To abin da ke kawo wannan irin rami a hakorin dan Adam, na farko rakin tsafta.
To
ba ka wanke bakinka ko ka amfani da irin brushin kwanan na zamani ko ga mutum rinka amfani da asawaki.
Eh
to ya kamata in dai ba kai wannan Hajiya kuma kana cin abinci ka kwanta ba ka wanke bakinka ko da brush ko da asawaki, to akwai shi abincin nan da ka ci to yakan zauna akan hakorin.
To
wannan in ka zauna akan hakorin akwai dan irin kwayar halitta bacteria da wani lactic acid za su rinka cin hakorin
su har yi rami. Wato a hankali za su rinka cin
hakorin? A hankali zai rinka ci, a hankali, a hankali, a yakan dan a hankali zai rinka ci har yi rami. To in yi rami din to zai in yi rami din zai rami zai je har inda jijiyar hakorin take. To inda jijiyar din nan ta budu to in iska ko na abu ya tabe ta zai ta maka tsugi. Eh shi yake kawo wannan. To wani lokaci
ma ya tsanani kuma hayye ruwa.
To wannan rashin tsafta ne wanda zai sa ma har gefe hakorin ya kumbure kaga yana ruwa. Eh rashin tsafta ke kawo wannan Hajiya.
Kuma hakan ya faru kawai dole wani lokacin sai an cire hakorin kenan?
Eh wani lokacin ya tsanani sai an cire hakorin ko kuma wani lokaci ba za a cire ba za a tabbata sai a cika shi ramin da wani abu. To aka cika ramin to wani lokacin ya tsanani da dole a cire hakorin gabaki daya. Don waɗansu ma ba su tsaftar bakin sai ga hakorin ma kamar rubewa suke yi Hajiya.
Subhanallah.
Eh rashin tsafta ke kawo wannan. Shi yasa in dai mutum ma kamar yanzu in mutum kai alaula.
Eh
kai alaka kuskur bakinka ka koma a kai dan askari amfani da asawaki ko wani lokaci ko kuma ka ci abinci in ka sha kunu da safe ka kuskura bakinka kai amfani da asawaki ga asawaki yanzu ba dole sai kai amfani da irin brushin zamani ba.
Haka ne.
Eh to in ka ci abinci da rana da yamma da marece wanda za ka kwanta ka kuskure bakin ka kai amfani da asuwacin nan ka tabbatar ba na abinci dake zaune a koyina
a bakin ka don ka rufe bakin ka kwayoyin cuta su samu
ne ka rufe bakin ka shiga
to
wannan duk yakan taimaka an mutune haka
to har yanzu dai muna kan baki
to
wannan wasiƙa kuma ta fito ne daga wajen Garba Sabiola Sa'idawa Gashuwa a can jihar Yobe.
To.
Ya ce wai me ke kawo warin baki ne? Cuta ne ko kuma rashin tsafta?
Rashin tsafta ke kawo shi yawan jihaji. Akwai wani abu inda ya ka baka tsaftar bakinka. To waɗansu abubuwa da shi abincin da sauran sukan haɗu su sa wani irin iska da ke cikin baki ana kiran shi kamar sulfa. To shi wannan sulfa ɗin ka buɗe bakinka sai bakin ya yi ta wari.
To ba cutar da take sa warin baki?
Akwai wasu mutane masu irin cutar ciki-ciki yadda a cikin su yake in suka bude baki yakan kawo bakin su yakan rinka wari. To wannan ya tsanani inda ba sha'anin cikin bakin bane inda kowane lokaci kana tsaftar bakin kullun ka bude bakin ga to dole ka je wurin likitocin zai gwanin ci abubuwan ciki a duba ka.
Wato za akwai abin da za a yi.
Eh akwai abin da za a yi. To shi kuma na bakin da inda bakin ka kawai na wari kana ka rinka kuskure shi sosai. Eh ka rinka tsafta ko kuma akwai wasu abubuwa inda ya tsanani akwai irin ruwan baki da ake iya ba mutane su rinka kuskure bakin su kowane lokaci
amma ne sai sun je gun likita
ke sai sun je wani likita za a iya ba su wannan
to Allah ya sauke
amin amin
to ga wasiƙar Malam Aminu Adamu Malam Maduri can jihar Jigawa
to
yace wai me yasa ne lokacin sanyi wai jikinsa yakan yawan yi masa kaikayi akwai matsala kenan ko
eh akwai matsala lokacin sanyi kin san akwai abubuwa iska da yawa
to
su da kura da sauransu to wani lokaci a garin mutanen da abubuwan da ke iska din suka tabi jikin su to yakan sa bai da sajewa da ke bai dacewa da jikin nasu to wannan sai kaga yana sa jikin kaikayi to wannan da turanci muna kiran shi allergy to abubuwan da ke taban jikinka da fatar jikinsu duk waɗannan ke sa shi jikin ne rinka kaikayi amma an dai jikin suna kaikayi kowane lokacin sanyi to idan likita akwai magunguna za a iya ba shi ya rage tsananin kaikayi amma dole je a duba
rashin tsafta bai da nasaba da
haka eh wannan shi ma rashin tsafta duk yana iya kawo wannan haja eh ko kuma lokaci mai yuwa lokacin sanyi irin mayafin da yake amfani da shi ko filan da yake amfani da shi wannan lokaci bai dace da shi ba to dole ne ya kawo wannan haja
a saboda haka sai ya lura kenan
eh lura da abubuwan da suke canzawa lokacin sanyi din
to
ya rinka tsaftace wurare kuma ya dubi abubuwan da yake amfani da su duk waɗannan ya lura da su in kowane abu ya canza zai iya kasa shi jikin sa ya so makaikayi ai
to Allah ya sauke
amin amin
to sai kuma wasiƙar Aminu Abdu
to
yace me yasa ne idan ya ci wai zogala sai jikin sa ya ta kaikayi kuma idan ya sosa sai jini ya rika fita daga jikin sa
to inda ya ci zogala jikin shi na kaikayi to jikin sa zogalin bai dace da jikin sa ba
ya daina kawai
domin akwai wasu abubuwa ko da yake kana son su amma in suka jikinka ba su dace jikinka ba to akwai wasu abubuwan da ke zogalin da ke yawanci jikin su bai karbi jikin sa ba wannan turanci muna kira yana allergy kenan
saboda haka shawara kawai ya hakura
eh indai abin duk abin da kace indai yana sa jikinka su makaikai haka to ka daina cin su kawai ka daina cin su akai sa'a sai wannan kawai ya warkar da kai
to ina fatan Malam Aminu Abdu yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mana injiniya mai gero makere shi kuma yace me ke kawo kaikayin jiki ne wannan ma ka sha bayyanawa
eh abin da ke kawo kaikayin jiki ga baki da yawanci akwai abubuwa da yawa wani lokaci ya danganta ko ruwan da muke wanka da shi ko sabulun da muke amfani da shi ko irin abubuwan da muke kwanta a gado ko zannukan da suke kan gadon mutum ko irin su tawul da kake abu duk abin da ke taban jikinka indai bai dace da jikinka wanda sa jikinka kai kaikayi
a saboda haka me mutum to ya kamata yayi kenan zai fara bin abubuwan nan ne ɗaya bayan ɗaya yana daina amfani da su ko kuma
zai ɗaya yana daina amfani da shi amma kafin ya karo wannan yaji wannan da akwai magani da ya za'a iya ba mutum ya rike kaikayi amma mafi kyau dai shine ka daina amfani da abubuwan to abinda ake sa mutane su yi kamar anan sai a ce to ka daina amfani da abu guda daya kaga in dai jikin naka ya daina kaikayi to in ka daina wannan sai ka yi ta cire su ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya
to in kamar misali in sabulu ne in ka canja kaga jikin bai bari ba to wani abin ne daban
wani abu ne daban sai kai ta haka har ka samu wanda yake sa jikin naka kaikayi
to likita kaga kamar misali ko kuma zanin gadon da mutum yake kwanciya ya zai yi kenan
to dole ya canza ya samu wani irin zanin gadon daban, don waɗansu zanin gadaje ana yin su da waɗansu abubuwa daban-daban ne yanzu nan.
Tana yiwuwa abin da ke cikin abin da aka sarrafa zanin gadon da shine bai karbi jikin mutum ba sai ya rika mai kaikayi ya sarka samun kaikayi.
Eh, don waɗansu ana amfani da auduga yanzu akwai waɗansu abubuwa da muke nan na'urar wanda ake haɗawa a zanin nuna da su yanzu waɗansu ba auduga ba ne kawai.
To.
Eh, don ana haɗa su da waɗansu abubuwa. Sai ka duba yawanci in ka sayi zanin akwai wani ɗan abu da ke haɗe da zanin za ga sun rubuta yadda aka yi shi me aka haɗa aka yi zanin. Eh, to sai ka dubi waɗannan. To ko kuma dai ba ka da wannan kawai ka canza ka samu irin zanin gadon da yake daban da wanda kake amfani da shi.
To Allah abin da wuya kenan.
Eh, da wuya ji ai sai a hankali domin in kai wannan domin ko da kana shan magani in baka canza wannan ba da ƙarin magani ya rubu kaikayin zai dawo.
Aikin banza kenan aka.
Aikin banza kenan eh ji.
To Allah ya sa a dace.
Amin 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 amin.
To Malam Dahiru Azuka Dange yace cin abinci lokacin da mutum zai kwanta bacci da daddare shin yana da illa ne?
Eh, to bai cika kyau mutum ya ci abinci dab da zai kwanta ba, domin musamman akwai waɗansu mutane da suke da irin ciwon nan kaman reflux da muke kira da Turanci, yanda abincin ke dawo ya dawo. To in ka ci abinci da ka ci abinci ka kwanta, to shi wannan kofar in ka ci abinci akwai wani kofa da ke rufe cikin daga inda abincin ke bi, to in ka kwanta da ka ci zai rinka dawowa domin abincin bai so mana narkewa ba. Shi ke kawo irin su abubuwan da mutum ya rinka ciwon zuciya da sauransu.
To ko kuma ya sa ka kwarnahi ko?
Eh, kwarnahi. To duk waɗannan shi ke kawo shi yasa. Amma abinda shan da ake ba mutane in ka ci abinci kada ka ci abinci awa biyu kafin ka kwanta.
To
za ka iya shan ruwa da sauransu domin ba ka son abincin ya dawo.
To kamata yin mutum ya ci abinci awa nawa zai yi kafin ya kwanta?
Musamman zai kamar awa biyu ko fi kafin ya kwanta. Eh, ya fi amfani domin akwai wadansu da za su iya kwanci abinci kwanta, amma yawancin mutane ka ci abinci ka kwanta to za ka so mu sa wadansu abu wadansu lalura a hanyar da abincin ke bi wadansu mutane ya kana faru haka.
Wasu dai suna iya yi su kwana lafiya, wasu kuma ba
za su iya kwana lafiya, amma yawanci in kana da irin wannan wanda ake kira reflux din nan in ka ci to sai da Allah ya taimake ba za ka iya bacci ma ba.
To.
Eh.
To ina fatan Malam Dahiru Azuka da shi da sauran masu sauraron mu suna kusa kuma sun ji wannan bayani da kai mana. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To a gaida Jummai Ali da likitan mu Dr. Muhammad Ladan, idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji abin da masu kula da lamura ke cewa game da gayyatar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa babban sufetan 'yan sanda bayan da ya samu bayani cewa ya saba umarnin da aka bashi na zaunawa a jihar Benue sai an samu shawo kan hare-haren da ake kaiwa a jihar. Muna kuma da rahoto kan ayyukan haji a jamhuriyar Niger, sai ku kasance tare da mu. Yanzu dai ga Ladan Ibrahim Ayawa da tashin muhimman kanin labarai.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis ya sake sabunta kudurinsa na samar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu har na wani tsawon shekara guda tare da barazanar sa wa ƙasar takunkumi game da makami muddin aka ci gaba da faɗa. Kudurin wanda Amurka ce ta aiki da shi wajen taron ya bayyana cewa kwamitin na duba yiwuwar ɗaukan dukkan matakan da suka dace akan duk wasu masu ƙoƙarin kawo wa zaman lafiya tsaro cikas a ƙasar ta Sudan ta Kudu.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai kuma nan da awa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Maryam Dauda za ta shigo da shirin tallabi. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu duka da rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma ku yi muhawara a shafinanmu na sada zumunci Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya karanto labarai da Salama Abu da ya haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyanmu na yau Derek Alheri ke muku fata alheri, sai ku kasance tare da mu da haƙi idan Allah Ubangiji ya kai mu.